أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa da haduwa da ku ta kafar yaɗa labarai ta EKS, wato a darasinmu mai albarka, darasi na aljam'u bainal ayat, ko aljam'u bainan nusus, yadda ake haɗa na soshi. Mun tsaya a darasi na 11, a yau za mu tashi a kan darasi na 12. Muna cikin littattafai ne guda biyu. Littafi na farko, daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab, na al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti al-Allamatu al-Qur'ani, da kuma littafin as'ilatu al-Qur'ani al-Karim wa ajwibatuha, na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi. To waɗannan littattafan guda biyu su ne muke tafiya a kansu, da kuma ƙara bayanai ko kuma taƙaita bayanai a inda muka ga sun faɗaɗa ƙwarai. Sannan kuma muna iya bijiro da mas'ala wadda ba a kawo ta ba cikin littattafan, don saboda fa'ida ta haɗe mu gaba ɗaya. To, a darasin mu na ƙarshe mun tsaya ne akan wato aya ta 140, wato da abin nan uku a cikin suratul baqara, wadda dukkan malaman guda biyu sun kawo ta a cikin littattafan su. Don haka za mu tashi akan bayani taƙaitacce akan wannan aya, sannan kuma sai mu dora akan inda muka tsaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Ayar da muka tsaya akan ta ita ce aya ta 143, wajen fatar Allah wa ma waja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'lama man yattabi'u ar-rasul. Mun yi bayani akan ta, illa abinda zamu karawa akai anan shine cewa wato danganta fi'ili zuwa ga Allah ya bambanta ga danganta shi zuwa ga bayi. Shi yasa idan aka ce mutun yayi tafiya, kare yayi tafiya, maciji yana tafiya, doki yana tafiya, yadda zatin su ya bambanta, haka ne nau'in tafiyarsu yake bambanta. To haka ne zaka gane cewa idan aka danganta abu zuwa ga Allah, ba zaka kore shi ba sai dai ka bar sanin shi zuwa ga Allah. Zaka ga kuma Qur'ani ya ce misali kiyama mafi yawanci ta tsayu, koko abinda zai zo gaba ya tabbata. A'a, saboda ba wanda ya isa ya hana Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Al'amarin Allah ya zo, kada ku yi gaugawa. Kuma alhali ko da mun ce yakin Badr ake nufi, ko kuma wata azabar da za a yi musu a nan duniya, ko ko azabar da za a yi a lahira kuma bata zo ba, to amma saboda tabbatatta ce, shi yasa ake amfani da fi'ili madi. Shi yasa idan ka duba a cikin Alkur'ani mai girma, mafi yawancin abin da zai faru a kiyama fi'ili madi ake kawowa, amma abin bai faru ba lalle zai tabbata, don ba wanda ya isa ya hana. To sannan kuma mas'alar da muka kawo wajen magana ta Annabi Ibrahima, wa innahu fil akhirati lamina salihin, mun kawo cewa wannan ya zo a cikin suratul baqara da kuma suratu wato an-nahl da kuma suratu al-ankabut. Sai dai bambanta tsakankanin su ba, menene bambancin abin da ya gabace su. A cikin suratul baqara an ce walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati min as-salihin. A cikin suratul nahl aka ce wa atainahu wato fid dunya hasana wa innahu fil akhirati min as-salihin. Sannan a cikin suratul al-ankabut aka ce wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin. Kina a cikin baqara istafainahu, mun zabe shi. An gane ko a cikin an-nahl sai aka ce wa atainahu fid dunya hasana, mun bashi a duniya hasana, kina rayuwa kyakkyawa. Sannan kuma a cikin suratul abin nan al-ankabut sai aka ce wa atainahu ajrahu fid dunya, mun bashi ladarsa a nan duniya. Wa innahu fil akhirati lamina salihin, a cikin laran lahira yana daga cikin mutane na gari. To, wannan shi dai ne saboda wani bi mai har da Alkur'ani abin zai dan bashi wahala. To, idan muka je mas'ala ta gaba, dama muna bin jerin ayoyi ne. Shi yasa ayar da wani ya kawo wani bai kawo ta ba, sai mu kalla wadda ta zo farko, sai mu yi amfani da ita, sannan mu koma cikin littafin ɗaya. Mas'alar mu ta gaba aya ce ta 144, a mas'ala ta 33 a cikin suratul baqara a shafi na 22 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha malam yace fa in qila ina aka ce kaifa qala ta'ala ya aka yi Allah yace falan walliyannaka qiblatan tardaha za mu juya maka alqibla wadda kai yadda da ita wa hadha yadullu annahu sallallahu alayhi wa sallam lam yakun radiyan bit tawajjuh ila baitil maqdis kidan wannan da anka ce wadda yadda da ita yana nuna cewa alqiblar da yake dubi bai yadda da ita ba ta baitul maqdisi wancan wato masallacin almasjid al-aqsa ma anna tawajjuha ilayhi ciyare da cewa fuskantar baitul maqdis kina alqiblaha tunda can ne ake dubi kana bi amrillahi ta'ala ya kasance da umurnin Allah wa hukmuhi da hukuncin sa to ya za a yi a ce Allah yayi umurni da abu kuma a ce annabi bai yadda da shi ba shine abin da malam yake son ya ja hankalin mu a gare shi to duk da yake babu ayat da ta nuna cewa an umurce shi da yubi baitul maqdisi a babu matsala deja malamai suna bayanin cewa akwai salloli da suka gabata waɗanda aka yi umurni da su kenan tana yawa shar'u man qablana sannan kuma wasu malamai suna cewa a'a umurni ne aka mishi hadisi ta hanyar hadisi duk da yake bai tabbata ba gashi ga hadisin amma dai tabbas manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai yi wani aiki ba na addini face da Allah ya masa umurni ina fatan an fahimce ni to wannan kenan qulna malan yace al muradu bi hadha ar-ridha abinda ake nufi da al-qibla da zai yarda da ita kenan yarda bi tabi'i na tabi'a yarda ta tabi'a la ridha at-taslim ba yarda ta wato mi kauya ba walin qiyadi da jayuwa da bin umurni li amrillahi ta'ala ga al'amarin Allah kenan ba wannan ake nufi ba duk abinda aka yi mishi umurni da shi ya yarda da shi sai dai tana yiwa ya zamanto tabi'a ita bata so wannan ba an gane ko to wannan shine abinda ake nufi da yarda falan walliyannaka qiblatan tardaha za mu baka alqibla wadda kai yarda da ita malamai suke cewa a anan tardaha wadda kake yarda da ita ba wai waccan bai yarda da ita ba an gane ko dan su malamai suka ce a waccan ma ya yarda da ita Allah ya masa umurni kuma daga baya ya dawo yana neman wato abin nan wata alqibla kuma wadda Allah zai bashi kuma wadda ya yarda da ita domin ba za a ce bai yarda ba kinan wannan tardaha bai da mafhumi sannan kuma malaman fassara alqur'ani da alqur'ani suke cewa falan walliyannaka qiblatan tardaha za mu baka alqibla wadda kai yarda da ita shine kuma Allah ce fa walli wajhaka shatr almasjid alharam ka juyar da fuskarka zuwa ga inda masallaci mai alfarma yake to wannan shine fassara shi ka duba cikin adwa'ul bayan zaka ga bayani akan fassara wannan qiblatan tardaha kenan alqibla to mas'alan mu ta gaba mas'ala ce ta 34 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha a aya ta 145 wajen wama anta bitabi'in qiblatahum malan yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya aka yi Allah yace wama anta bitabi'in qiblatahum kai annabi baka kasance ba zaka bi alqiblasu walahum qiblatani alhaliku suna da qibla guda biyu lil yahudi qibla yahudawa suna da alqibla walin nasara qibla kuma kristoci ko nasaru su ma suna da tasu alqibla to kuma aka kawo shi alqibla guda qulna malan yace zamu ce lamma kanatil qiblatani batilataini domin alqibla guda biyu nasu na ƙarya ne mukhalifataini liqiblatil haqqi sun saba ma alqibla ta gaskiya fa kana ta bi hukmi litihad ta fuskar sun hadu cewa a matsayin su na ƙarya fil butlani a cikin kasancewa su na ƙarya qiblatan wahida sun koma kamar alqibla wato guda shine abinda malam ya kawo kenan saboda dukkan su na ƙarya ne in sun kai dubu duka dai na ƙarya ne kenan za a bayar da su a wuri guda kamar yadda wato duk addinan duniya gabaɗaya sun saba ma addinin musulunci kenan musulunci yana gefe su kuma suna a gefe daya shi yasa ya ce musu wato qiblatahum kuma dama idan aka kawo tanwini ga ismul fa'il yana nuna cewa abin zai faru gaba sai in labari ake bayarwa an gane ko yana da kyau ka fahimci wannan domin ya ce wa ma anta bitabi'in qiblatahum baka kasance ba za ka bi alqiblar su kenan wannan tanwinin ya nuna zuwa gaba ake nufi to bayan wannan waɗansu malamai sun yi bayani suka ce a'a anan wama anta bitabi'in qiblatahum kai ba zaka bi alqiblar su ba saboda mufradina wanda an kai idafa zuwa ga ma'rifa qibla dai ake nufi amma in an yi idafa zuwa ga ma'rifa wani lokacin yana daukar ma'ana ta mufrad wani lokacin kuma zai dauki ma'ana ta jam'i kenan fiye da dai biyu har zuwa abin da ya sama me ye dalili akan wannan aya ce a cikin suratu wato Ibrahim, da kuma cikin suratul Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Idan da za ku ci, idan da za ku ce za ku lissafa ni'imomin Allah, idan da za ku ce za ku lissafa ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala, wato ba za ku iya ba. To kaga sai ce ni'matallahi, bai ce an'umallahi ba. An gane ku, ni'ima Allah ya kawo shi a larabci, bai ce ni'imomin Allah ba, alhali kuma jam'i yake nufi. Ina fatan an fahimce ni wannan. Kenan sai zaman to ma'anar jam'i ne babu wata matsala. Sannan kuma wannan mas'ala cikin ulumul Qur'an yana da kyau dalibin ilimi ya fahimce ta. Shine cewa wato idan aka zo aka kawo abu na jama'a, wani lokaci yana iya daukar jama'a mai yawa, wani lokaci yana nufin a'a duka jama'a ɗaya ake nufi, yana nufin a'a a rarraba su. Kenan nan sai kai bincike ka gane me ake nufi. Akwai abin da ake kira al-tawzi', za a rarraba shi a ba kowa nashi. Kamar yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala ce walan tarda anka al-yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum, yahudawa da nasaru ba za su bi ka ba sai ka bi hanyar su. To na al-tawzi' ake kiran shi, domin yahudanci daban, kristanci daban, kamar yadda muka yi bayani a cikin karatun da ya gabata. Wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay, wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay, wa hum yatluna al-kitab. To kaga ko ne sai ka bashi nashi. Al-itqan fi ulum al-Qur'an na Imam Suyuti yayi bayani ingantacce kuma mai yawa akan wannan yadda ake rarraba ad-dama'ir a cikin al-Qur'ani, da yadda ake raba bangangannu, wanda dole sai ka dibi tafsirai zaka ga irin wannan. Kada ka je ka yi gaban kanka ya zamanto abubuwan za a samu matsala. To ƴan uwa, mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 35 a cikin as'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha, a karkashin aya ta 150 a cikin suratul Baqara, yace kaifa yakunu, yaya zai ya kasance lizzalimina min al-yahud, ya kasance ga azzalumai daga cikin yahudawa, aw ghairihim, ko wani su hujjatun ala al-mu'minina, da hujja akan mu'minai, hatta qala, har sai da Allah yace li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja, dan kar ya kasance mutane suna da hujja akan ku, illa alladhina zalamu minhum, sai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su, sai waɗanda suka kasance sun yi zalunci daga cikin su. Aya ta 150. To ya zai a ce azzalumai suna da hujja. To anan sai mun fahimci cewa waɗansu daga cikin malamai sun ce alladhina zalamu mushrikan laraba ake nufi, domin shirka zalunci ce. Waɗansu suka ce alladhina zalamu yana iya ɗaukar kristoci, don su ma sun yi shirka. Wasu suka ce alladhina zalamu yana ɗaukar yahudawa, saboda su ma yahudawa sun yi shirka. Duka dai alladhina zalamu yana ɗaukar su. To shin dukkan waɗanda suka yi zalunci ake nufi, ko sashen su? To nan ne maganar ta taso. Yace qulna ma'anahu, za mu ce ma'anar shi illa an yaqulu zulman wa batilan, sai dai dan ka su fadi zulman zalunci wa batilan da kuma ƙarya. Ka qaulir rajuli li sahibihi, kamar fadar mutun ga abokinsa, malaka indi haqqun, baka da wani haƙi a kaina, illa an tadhlim, sai dai kai zalunci, aw taqulal batil, ko ka fadi ƙarya. Kinan dama babu wani haƙi a kanka, sai zaman to munqati' ne, istithna'i munqati', kamar yadda suke cewa. Waƙila waɗansu malamai suka ce ma'anahu, abinda ake nufi wallazina zalamu minhum, kenan da waɗanda suka yi zalumci. Fa illa huna bi ma'ana wawu, wawul atfi, kenan ita illa wannan ta zamanto wawul atfi, kama fi qawlihi ta'ala, kamar yadda ya zo a cikin fadar Allah, inni la yakhafu ladayyal mursalun, manzanni ba za su ji tsoro a wajena ba, yadda Allah ce ma annabi Musa a cikin suratul Naml, illa man zalama, wato sai wanda ya zalumci, waɗansu sun ɗauke shi bi ma'anar wawu, kenan wallazi zalama thumma baddala husnan ba'da su'in, da wanda ya zalumci sannan ya musanya da mai kyau ba zai ji tsoro a wajena ba. Amma da yau malamai sun tafi cewa a'a, lakin man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in, kenan nan bai ma'ana lakin, sai dai wanda, wannan malamai sun tafi wato akan shi. Wa qila waɗansu malamai suka ce illa fihi ma bi ma'ana lakin, abinda ake nufi ma'ana lakin, kenan da anka ce illa allazina zalamu minhum, lakin allazina zalamu minhum, sai waɗanda suka yi zalumci wato daga cikin su. Ina fatan an fahimci ni, shine abinda ake nufi. Kenan su sai zamanto suna da hujja akan masu imani. An gane ko? Wato wannan shine abinda waɗansu malamai suka tafi. To sai malam ya ci gaba da bayanin me ake nufi da waɗanda suka yi zalumci, su zamanto suna da hujja akan mu'minai, tunda bai dace a ce kafiri na da hujja akan mu'mini ba. Nan na iskalin ya samo asali. Wa hujjatuhum hujjatu annahum kanu yaquluna, su yahuda suna cewa lamma tawajjaha an-nabiyyu alayhi as-salatu was-salam, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fuskanci ila baitul maqdis zuwa ga baitul maqdis masallaci dake wato abin nan masjidul aqsa ma dara muhammadun aina qiblatahu hatta hadainahu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo madina ya fuskanci baitul maqdis sai suka ce kenan bai fahimci alqiblar sa ba har sai lokacin da wato muka shiryar da shi an gane ko bai san alqiblar sa ba sai da muka shiryar da shi wa kanu yaquluna aidan kuma sun kasance suna cewa yukhalifuna muhammadun fi dinina annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya saba mu addinin mu wa yattabi'u qiblatana kuma yana bin alqiblar mu kenan bai dace a ce ba shi bai yadda da addinin mu ba kuma ya ce alqiblar mu zai bi an gane ko falamma hawwalahu allah ta'ala ila alka'ba lokacin da allah ya juyar da shi zuwa ka'aba in qata'at hadhihi alhujja wannan hujja sai ta yanke babu ta fa'adu yaquluna sai suka dawo suna cewa lima tarakta qiblata baitul maqdis dan mi kabbar alqibla ta baitul maqdis in kanat batilatan in ta kasance ta bannaci ta ƙarya ce faqad sallaita ilaiha zamanan kai sallar zuwa gare ta kuma ka dauke ta wato kenan inda ta kasance ta bogi wa in kanat haqqan in ko ta gaskiya ce faqad intaqalta anha ka tafi ka barta to wannan ita ce hujjar da su azzaluman yahudawa za su fada fa hadha huwa almurad bi qawlihi ta'ala illa alladhina zalamu minhum sai wadanda suka yi zalunci daga cikin su wa qila almurad wadansu malamai suka ce qawluhum abinda ake nufi da shi ma taraka muhammadun qiblatana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in yahudawa bai bar alqibla su ba illa mailan lidini qawmihi sai dai dan ya karkata zuwa ga addinin mutanen sa kenan ƴan uwansa an gane ko kenan ya bi kabilar sa an koma bincin kabilanci cikin addini wa hubban li watanihi sannan saboda son garin su an koma abinda ake kira patriotism kenan ya koma yana dibin alqibla ta ƴan uwan shi ta garin su ke dan kuma bangaranci na gari ko na jaha ko na abin nan kabila abu ne wanda ba zai sa wato addini ya ci gaba ba ina fata an fahimce ni to wannan soke-soken da su yahudawa za su yi kenan shine an kace illal ladina zalamu minhum wadanda suka dauki yahudawa ake nufi wa qila wadansu malamai suka ce almuradu bihi abinda ake nufi da shi qaulul mushrikina fadar mushrikai kenan nan su wadansu dauki mushrikan larabawa ake nufi qad aada muhammadun an gane ko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo ila qiblatina zuwa ga alqibla alqillan mu li ilmihi anna dinana haqqun domin ya san cewa addinin mu gaskiya ne wa sawfa yaudu ila dinina kenan wato zai dawo zuwa ga addinin mu kenan tun da ya bi alqibla to an fara samu kenan wato kenan ya fara kama hanya wa inna ma samma allah batilahum hujja me yasa allah ya kire magana su hujja li mushabahati hujja fi sura domin yayi kama da hujjar da ake basuwa a surance kama qala ta'ala kenan kamar yadda allah ya fada hujjatuhum dahidatun hujja suqatatta ci wal ladina yuhajjuna fi allah min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahida a cikin suratul shura wadanda suke jayayya a cikin al'amarin allah bayan an karba ma al'amarin allah musulmi sun karba wadanda suka yi imani to suna da hujja amma hujja dahida batatta daga addahduna shine wato chabo ko tabo an gane ko wanda idan ka shige shi zaka yi talallabiya to hujjar su da ke sa ayi talallabiya ce a fadi suratul shura aya ta 16 ai batilatun batatta ce ina fata an fahimce ni sannan kuma wa qala allah ya fada farihu bima indahum min al-ilm sun yi alfahari da abinda suke da shi na ilimi kenan ilimi na ƙarya an gane ko wanda sun kasance sun gare shi daga iyayen su kenan sai an ka shafe al-ilm abinda ake nufi al-batil ilimi na ƙarya suka zo da shi don su yaki wato gaskiya a suratul ghafir a aya ta 83 kenan sai ya zamanto wato li'alla yakuna linnas alaykum hujjatun nan hujja batila ake nufi an shafe wato sifarta kamar yadda a cikin alqur'ani ana shafe sifa wurare da dama wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba kaga kull safinatin salihatin an ce gaban su akwai sarki wanda yake kwace kull safinatin dukkan jirgin ruwa alhali ba dukkan jirgin ruwa ke kwacewa ba sai salihatin wanda take mai kyau jamila kyakkyawa wanda za ta yi amfani shi yasa yace fa aradtu an a'ibaha ina son in yi mata wato illa saboda in an yi mata illa ba zai karbe ta ba wannan shine abinda malamai suka yi bayani akan wannan wadansu malamai sun kara magana akan wannan aya suka ce wa hunaka wajhun amsal mustafa al-adawi da ya tahqiqin wannan littafi ɗaya daga cikin malaman misra rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu jami'al muslimin yace shi abinda wadansu malamai suka faɗa cewa akwai wato wata magana wadda malamai suka faɗa ta hada wadannan ayoyin wadda amsalu ta fi dacewa kenan a wajen su waɗannan malaman wa huwa annahu kana musbatan indahum fi kutubihim ya tabbata a cikin littattafan su su yahudawa annar rasul sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya tahawwalu ila alka'ba zai juya zuwa ga ka'aba fa idza lam yatahawwal idan ko bai juya ba an karu risalatahu za su wato inkari musun wato risalatahu annabtarsa saboda suna da labarin zai juya to anan zamu yi magana biyu na farko juya wannan can makka yana kallon ka'aba kenan da ya dawo madina aka umurce shi da dibin alqibla yana da kyau mu fahimci wannan daga baya Allah ya umurce shi kuma ya dubi makka ya mun faɗa a cikin hadisi da yazo hadisi musamman cikin sahih al-bukhari sun nuna an yi wata 16 waɗansu nuna an yi wata 17 to waɗansu yazo suna ƙareta waɗannan hadisai a'a ba 16 da 17 akwai matsala bane yayi wata 16 chip ya shiga cikin na 17 waɗanda suka ce 16 saboda su 16 sun cika tab shi yasa suka cika shi yasa suka ce 16 waɗanda suka ce 17 saboda sun kalli an shiga cikin na 17 ko ko shi wanda ya san 16 su ne ilimin shi ya tsaya gare su wanda ya san kuma an shigo cikin na 17 sai ya bada labari akan ilimin sa ba matsala bace hadisi suka ci kai ne baka fahimci wato inda hadisi suka sama gaba ba mas'ala ta gaba a ƙarƙashin wannan aya wato cewa su yahudawa suna da wato alqibla an gane ko waɗansu daga cikin malamai musamman Imam Ibn Ashur a cikin At-Tahrir wa At-Tanwir ya tafi cewa ba su da wata alqibla to wannan bayani yayi nisa sosai domin a cikin yahudanci akwai sallah a cikin wato addinin musulunci akwai sallah ko mu ce cikin wato shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma cikin kristanci akwai sallah wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya to cewa ba su da alqibla kaga wannan magana za ta yi nisa duk da yake babban malami ne ya fade ta amma za mu iya cewa a suna da alqibla amma ko ya zamanto alqibla su sun canza ta ne kamar da suka canza waɗannan wurare to kenan sai zamanto shi ko da addinin ya kawo a wannan lokaci sun canza ba a san alqibla su ingantatta ba wannan da farko kenan wanda kuma yanzu idan muka duba a cikin coci-toci din su da kuma inda yahuda suke ibada suna da alqibla na biyu kuma zamu iya cewa a'a domin ba zamu ce ba su da alqibla kwata-kwata ba sai mu ce to ya anka ce alqibla su ƙarya ce kuma alhali kuma shi malam ya ce alqibla su ta banza ce kuma in muka dibi alqibla kristoci da yahudanci a cikin sallah asalinta kuma Allah zai umurni da ita to ya zai a ce ta ƙarya sai mu ce a'a abinda ake nufi da ta ƙarya sun canza sun yi ta ƙarya koko bayan zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah ya ce mai ya kalli waccan alqibla kina an shafe waccan duk wanda ya ci gaba da bin waccan alqibla yana bin alqibla ne ta ƙarya dan haka zamu fahimci wannan maganganu kada mutun ya je maganganun malamai su rikitar da shi Allah subhanahu wataala ya gane da mu ɗan uwa zamu je mas'ala ta gaba mas'alar mu ta gaba shine a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajibatuha an gane ko domin shine yake kawuwar ayar da take jere kafin mu je gaba mas'ala ta 36 a aya ta 152 malam yace fa in qila idan aka ce mal fa'ida fi qawlihi wala takfurun menene fa'ida da Allah yace washkuruli ku gode mini wala takfurun kuma kakku kafirce mini washkuru naqidul kufri kuma dama in an ce ka gode to ai da yaja ma wato kishiyar kafirci ne ko butulcewa an gane ko domin kalima ta kufur wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana ta butulcewa an gane ko ba irin wancan kafirci na shari'a ba kamar yadda Annabi Musa yace ma fir'auna yace ma Annabi Musa alam nurabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min alkafirin kaga ba fir'auna shi nomi Annabi Musa kafiri bane don shi akan shirka yake yana nufin kana daga cikin buturu sannan kalma ta kafirci a asalinta da larabci tana nufin rufewa shi yasa ake kiran dare alkafiru an gane ko domin yasturu bi zalamihi yana suturcewa sannan shi yasa ake kiran manomi alkafir domin yana daukar yasturu alhabata fil ardi yana rufita كمثل غيث أعجب الكفار نباته إن فاتا أنفهم شيني كمو تسيروني وندي يكي برجي ما سنوما سننن كلمة الكافر واني لوكا تيدان ذكوا دم أنا تمسلم تش دنك أي حترة لبن علمي التي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي سي التي فمن يكفر بالطاغوت وندي كافر تيما طاغوت إنكو كافر تيما طاغوت تو كذا من تو مسلمي ده هكا ينا دي كيو تالي بن علمي يسن ما أنا كلمة تنا اشتراكي sannan kuma ya kalli siyaki kada aje a rinka fassara irin yadda kawai mutun ya ga larabci ya bashi dama da irin yadda sauran shi yake karshe sai a fada cikin matsala to malam yace fa mata wujida shukru duk lokacin da aka samu shukru godiya in tafal kufuru kafirci ya koru to shi yasa anan zaka iska cikin usulul fiqh zaka iska kalmomi waɗanda suke kishe juna da an kawo wannan idan kana son ka dauki ma'ana sai ka kawo kishiyar shi kuma a cikin tafsirin alqur'ani duk inda ka hadu da wannan ka'ida to sai ka iske zaka iya samun wata aya wanda za ta ƙara maka ma'ana ko ku cikin istinbati ka fitar da wani hukunci misali zan ba da misali ko da guda abin nan a cikin wato suratul anfal kaga Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku dan da kuka yi imani idza laqitumul ladina kafaru zahfan idan kuka hadu da kafirai wa zahfan a wajen yaki a fagen yaki fala tuwalluhumul adbar kada ku juya ku basu baya to kaga nan hani akai idan ku akai hani da kada a basu baya kenan ya nuna cewa mi ya nuna a tabbata ayyaki to sai ka iske wasu ayoyi sun wadanda su duk ayoyin da suka bada cewa a tabbata suna fassara wannan aya kaga a cikin har yanzu a cikin suratul anfal sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu ku tabbata kaga ku tabbatan nan shike bada ma'anar kada ayi gudu to haka duk cikin alqur'ani in ka samu umurni kana iya komawa kaga wato yana bada ma'anar kishiya hani idan ka samu hani yana bada kishiya umurni sai ka samu ayoyi da dama wajen fassara alqur'ani ina fatan an fahimci wannan da kyau wannan na dan bada misali na kaga da an ka ce washkuruli ku gode mini to duk ayoyin da suke umri da ashkuru suna nan sannan wala takfuruni fassara ne na washkuruli sai zaman to ta'kidi ne akan sa a haka zaka iya fassara alqur'ani a ayoyi da dama idan ka samu an kawo wani sharadi sai ka nemi jawabin shi a cikin alqur'ani ko ka kaddara shi ka tabbatar da dalilai akan hakan ga ko ku wata addu'a wanda wani yayi an karba mishi ko ba a karba mishi ba a haka ne zaka iya tafsirin alqur'ani da alqur'ani mai girma kuma ka samu fa'idodi masu yawa ina fata an fahimci ni malam yace qulna zamu ce amsa qauluhu washkuruli ku gode mini ma'anahu ista'inu bi ni'mati ala ta'ati ku nemi taimako na an gane ko da ni'imomi na akan yi mini da'a duk ni'imar da Allah ya ba duniya gode ma Allah da ita shine ka sanya ta inda Allah ya ci ƴaƴanka su yi ma Allah biyayya su yi addini ilimin da Allah ya baka ka yada shi dan addinin Allah ya ci gaba ba dan neman wata bukata ta duniya ba dukiyar da Allah ya baka ka sanya ta cikin aikin addinin Allah in mulkin da Allah ya baka kai adalci kaga addinin Allah ya ci gaba duk matsayin da Allah ya baka a wata ma'aikata kaga kai kokari addinin musulunci ka zan wakilin musulunci kuma na ƙasa da kai ko kuma wadanda kake iya ma wa'azi da nasiha sun yi ma addinin musulunci aiki idan kuma kudi ne Allah ya baka ko mulki duk dai abin da Allah ya baka gode ma Allah da shi shine ka sanya shi cikin yarda Allah subhanahu wataala wala takfurun kada ku kafirce mini ma'anahu la tasta'inu bi ni'mati ala ma'siyati kada ku nemi taimako wato neman tasta'inu ku nemi taimako bi ni'mati da ni'mata ala ma'siyati ku saba mini ina fata an fahimci ni kinan wadansu malamai haka suka bi suka fassara su wannan dai duk dai yadda malamai da suke kokarin a fahimci ayoyin waqila wadansu malamai suka ce al awwalu amrun bishukri na farko da anka ce washkuruli an umurce ka ne da ka gode ma Allah wasani nabiyu amrun bisabati alaihi an umurce ka ne ka tabbata akai shi ne waɗansu malamai suka tafi akan shi to anan dai duk inda ta kai ta kawo kafin mu ci gaba da bayani akwai matsala mai muhimmanci yin ta'kidi a cikin magana ina dalilin sa a shar'ance tunda anka ce washkuruli wala takfuruni mu tayi cewa ta'kidi an kai washkuruli kana iya cewa ku gode mini akan ni'imomin da ni muku ko kuma a gaba in kun kafirce mini to kenan ku gode mini akan ni'imomin da ni muku wala takfuruni ka kafirce mini a gaba duk dai abubuwan suna nan malamai sun bi hanyoyi amma shin mu tayi ta'kidi an kai domin a ka'ida ce ta tafsiri usulul tafsir da usulul fiqh akwai abin da ake kira at-ta'sis akwai abin da ake kira at-ta'kid in an ce at-ta'kid shine karfafa ma'ana ya zamanto magana da tazo ta karfafa wata sannan at-ta'sis shine wata ma'ana za ta zo za ta karu wanda cikin alqur'ani yana da yawa ba za mu samu damar wato abin nan ba amma malamai sun kace indai za a samu ma'ana ta daban to an yi daukan ma'ana an rajahar da at-ta'sisu kamar an gina wata magana sabuwa ya zamanto ala ta'kid akan karfafawa kamar yanzu fa bi ayi ala rabbikuma tukaththiban wadansu sun ce ta'kidi na kawai wancan ya karfafa wancan wadansu malamai suka ce a'a dama tsakanin ayoyin da ayoyin fa bi ayi ala rabbikuma tukaththiban akwai wata magana kenan sai zamanto wannan magana ta karfafa abin da wadancan ayoyin ne suka zo akan shi sai zamanto kowace tana dauke da ma'ana ta daban kamar misali yanzu idan muka dauka wailun yawma idhil lil mukaththibin a cikin suratul mursalat kowace za ta zo ta bada ma'ana ne bayan waccan kinan ta'kidin magana da ta gabata ne ba wai ta zo ne dan ta yi ta'kidin waccan wailun yawma idhil lil mukaththibin ba to wannan shi ake kira at-ta'sisu wadansu kuma sun dauke shi at-ta'kid to wai duk inda ta kai ta kawo an gane ko abin da ya kamata mu fahimta duk ayoyin da za su zo cikin alqur'ani masu kama iri dai to kowace aya zaka iske ba wai ta karfafa ɗan uwarta bane kamar wai yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqina a'a akwai ayoyi gabanta akwai ayoyi bayanta to cikin siyakin da tazo tana iya ta bada wata ma'ana duk da yake kuma lafuzzan ta sun yi kama da na waccan wato ta karfafa ma'anar ta kenan sai da manto akwai ta'sisi akwai ta'kidi to amma dalilin da muke nema shin karfafa ma'ana magana shi ina dalilin sa a shar'anci abinda suke kira mashru'iyatu wato abin nan mashru'iyatu shay'i malamai sun kawo dalilai zamu kawo su kuma gurgurdan abinda lokaci zai bamu a gurgushi na farko suka ce cewa Allah yana ta'kidin magana a cikin alqur'ani misali Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laqad arsalna nan an ce wa laqad allamu lamul muwatti'a lil qasam ko muwatti'a lil qasam Allah ya ce wallahi mun turo to kenan ya nuna cewa Allah ya rantsuwa duk da yake ɗan qur'ani da suna cewa Allah baya rantsuwa Allah ya ce wa innahu la qasamun law ta'lamuna 'azim kenan nan Allah ya ta'kidin magana to nan a babul aqida shin ya halatta mu yi koyi da aikin Allah ko bai halatta ba malamai suka ce ya halatta amma kada mu sa tsammanin tunda zatin Allah ya bambanta da zatin mu to ba shi ke nuna irin aikin da za mu yi ba dan mun yi koyi da Allah a ma'ana irin na Allah za mu iya yi 100% a'a in dai abu mai kyau ne in ba an samu abinda Allah ya haramta a yi koyi da shi ba to babu matsala azabtarwa da wuta wannan an hana shi a shar'ance duk da yake Allah ya azabtar da wuta sai dai shin mutumin da ya luwadi ana iya kona shi tunda Allah ya zubar da ruwa na yumbu na wuta akan wadanda suka yi luwadi shi yasa wadansu malamai suka ce a'a kona shi wadansu malamai suka ce a'a a dauke shi saman konuruwar dutse a sako shi wasu kuma suka ce a'a a kashe shi tunda hadisi ya ce a kashe wadansu malamai suka ce to ai ya ce a kashe amma bai faɗi yadda za a yi ba saboda Allah ya konar da su Allah ya juya garin su ta haka ne malamai suka ce za a yi koyi da ayyukan da Allah subhanahu wataala yi to wannan mun fahimce shi kenan kenan sai zaman to rantsuwar da Allah yayi Allah yayi ta'kidin magana in ma baka yarda ba da rantsuwa to inna harfu tawkidi ne a cikin alqur'ani tana da yawa Allah yayi ta'kidin magana abu na biyu hujja ta ta'kidi shine a cikin ayoyi da dama Allah ya nuna muna al'ummomin da suka gabace mu sun yi rantsuwa misali ɗan uwan annabi yusuf sun ce tallahi laqad afaraka Allahu alaina misali Allah ya zabe ka mun rantsi da Allah Allah bai nuna wannan rantsuwar da sun kai kuskure ta ba kenan karfafa ma anan magana su suka yi kenan wannan zai zama to cikin shar'u man qablana dama shar'u man qablana yana da hukunci guda uku abin da ya gabata na al'ummomin waɗanda suka gabata idan nagari ne kuma Allah bai shafe shi ba to za mu yi aiki da shi idan mummuna ne wanda ya hana ko ko can nagari ne amma yanzu a cikin shari'a mu an samu abin da ya shafe shi sai mu daina aiki da shi to idan abin da ya zo nagari na amma ba a ce mu yi ba cikin shari'a mu bai zo da an umurce mu da shi ba kuma bai zo da an umurce mu da hani ba to yana nuna mai kyau ne tunda Allah bai nuna mummuna bane domin ba a kawo mun shi ba sai dan mu amfana da shi to kenan tunda sun yi rantsuwa ba mu samu nasin da ya hana ba to wannan ya nuna cewa ana iya ta'kidi to a ƙarshe kuma sai mu bada dalilin da hatta da dan Qur'ani yuna sai ya yarda da shi wanda bai yarda da hadisi ba da maganganun malamai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu An-Nahl yake cewa abinnan qad makara alladhina min qablihim wadanda suka gabaci misali mutanen makka sun yi makirci fa khar wato qad makara alladhina min qablihim fa ata Allah bunyanahum min alqawaid sai Allah ya zoma an gane ko bunyanahum ginin su min alqawaidi ta daga tushen sa ba ana nufin Allah ya zo ba irin yadda kake zuwa ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala zai zo irin zuwa ta yadda yake so ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala yayi niyyar wato bata wannan bunyanahum wannan ginin nasu min alqawaid fa kharra alaihim as-saqafu sai Allah ya ce as-saqafu rufi kharra alaihim ya fado musu sai ce kuma min fawqihim daga saman su duk duniya duk mai hankali ya san an ce ruhi ya fado ai ba sai an ce ba daga sama shi ke ba dan kai da kanka ka san ruhi bai faduwa ta kasa ana ba da kissa wani balarabe da yazo iskin mutum yana karatu yana cewa fa kharra alaihim as-saqafu min tahtihim sai rufi ya fado musu ta karkashin su sai ce wai wannan me kake karatu ce alqur'ani ya ce wannan wallahi ba qur'ani na ba domin ba shi wa a ce ruhi ya fado ta kasa to kaga min fawqihim ta'kidi na kuma Allah ne ya kawo shi kaga wannan ya nuna cewa ana iya ta'kidi a cikin alqur'ani mai girma ɗan uwa musulmi waɗannan masaloli ne waɗanda hali ne yake kawo su kuma dole za a yi bayanin su gurgurdan abinda Allah subhanahu wataala ya hore mu da to wannan kenan mun ƙare da wannan mas'ala za mu shiga mas'ala ta 23 a cikin littafin daf'u ihamil ibtirabi an ayatil kitab domin shi ne kawo aya ta 154 an gane ko tunda shi wancan littafin ya kawo mas'ala ta 152 sai ta zuwa ga aya ta 161 kenan zamu koma cikin wanda ya kawo ta 154 malam yace qauluhu ta'ala fatara allah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku ce waɗanda aka kashe a cikin hanyar allah amwatun sun mutu bal ahya'un allah ce rayayyi yace hadhihi alaya in jumlan wannan aya tadullu bi zahiriha anna shuhada ahya tana nuna cewa الشهداء وأن دسوك يشهد أحياء سنة درايوا غير أموات بسمتبا وقد قال في آية أخرى ألا يافدا لمن هو أفضل من كل الشهداء قوان دي أفكون شهيدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنك ميت كي للي ذاك موت وإنه ميتون سما ذا سموت والجواب أن هذا من لن يتيت يد ذاكيك غاني تشيوا أكوية أمسى anna shuhada yamutuna al-mautat ad-dunyawiyya su wadanda suka yi shaida shahada za su mutu mutuwa irin ta duniya wanda adda ai alaka da duniya faturatu amwaluhum za a gadi dukiyar su watun kahu nisa'uhum za a auri matan su bi ijma'il muslimin ga ijma'in musulmai wa hadha wa hadhihi al-mautatu wannan mutuwa hiya allati akhbara Allah nabiyahu ita ce Allah ya ba annabi labarin sa annahu yamutuha wa zai wannan mutuwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi وقد ثبت في الصحيح يا تبت أتكن صحيح عن صاحبه الصديق رضي الله عنه دقى أبو بكر الصديق صحيح البخاري أكنوفي أنقانيكو شوى أبو بكر الصديق يا بعد الأباري أنه لما قال توفي صلى الله عليه وسلم لو كسند أكتي منزع الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بردوريا أبو بكر يتشي بأبي أنت وأمي بأبي كنن أفديك بأبي وأمي إن بعد فانسرك دمهي فينا دمهي فياتا والله لا يجمع الله والله لا يجمع عليك الله موتتين ألا بذيها أما متوى بيو أما الموتة التي كتب الله عليك أما متوى أن ألا يروه تما يوجب تما فقد متها كايتا وقال وأن أثركن إن تكن صحيح البخاري ندق حديث أم سلمة دكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نتن يقوم تنيقى وأن حديث وقال سيدنا أبو بكر كما يأتي من كان يعبد محمدا دون ذلك يبوت مع النبي محمد فإن محمدا قد مات حقيقة النبي محمد يموت وأن أثر إن كدب نتشن صحيح البخاري سننكما دق حديثنا أم سلمة دا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين أنقانكو إمونتي عنهم أجمعين بمتي عنهم أبا سبور دكا صحابة يسموكين فيه واستدل على ذلك بالقرآن سننكم سيدنا أبو بكر يكف حجة القرآن ورجع إليه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دكا صحابا منذ صلى الله عليه وسلم سوك داو أكام ونن دوميلوك سيدنا أكتي ياموتو سرركي تيغا بعد توننن دا أنكتي استدل بالقرآن ملن بيكاو آيا با شيني وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كنن من زني سنشو إغبانا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيكو با فاتي با كومي بني إلا فاتي منزو دقا تكن من زني شسا التي أفا إما تأو قتلا قلبتم على أعقابكم وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن ما لن يتشي رايوا ود ألا تبتر قشاهد دي أتكن القرآن وحياته صلى الله عليه وسلم درايوش التي ثبت في الحديث ود تتبت أتكن حديث أنه يرد بها السلام ينا ميدا مدون دي مش سلما سلما على من صلى عليه جوندي بس سلمى فكلتاهما دكا ونا حياة برزخية رايواتي تبرزخو شيني اكانين دنيا دا لاهرة شيني برزخو اصلين شامكي ني دكا كلمة تبرزخو تانا دفين شامكي انغاني كو وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ليست معقولة لأهل الدنيا متانين دنيا بداسو احنكلتا ونا رايوا با واما في الشهداء ما لن يتي ابا غمين ابن دي شاهما سو شايدا ودن دسو كي شهادة فقد نص تعالى على ذلك بقوله الله يا فئتي وبذاك إيسان رايوسبا يتي ولكن لا تشعرون دا الله يتي بل أحياء رايييني ولكن لا تشعرون سيدي باكو هجن ونن شيسا كزو كي حكمتي أكان أبين دا الله هيرا كيدا بكزو لا هيرا بابك سيد الله هيرا تكي با ونهوا كاشي غسانس انتر دي انجما سكراتون فرانسانشي وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم منزوز إرادة أمين تي الله ستبت أغريشي يا فسر ونن رايوا بأنهم سوء أنه سكي شيدا ياتي تجعل أرواحهم أنا سنيا رايوكا سكينا أرواحهم في حواصل الطيور زا سنيا رايوكا سوء أتكين حواصل متيوكو بلوك أوتوكو كمتكين تكينا سنس أي خضرين وأن سكي كوري كوري كوس أنواي ترتع في الجنة وأن سكي كيو أتكين الجنة وتأوي سناكوموا إلى قناديل زواغ في تلو معلقة تحت العرش waɗanda fitillun nan an rata ya su ga al'arshi wato suna can rata ga al'arshi wannan hadisi ne na Imam Muslim Abdullah ibn Mas'ud ya fitar da shi ina fata an fahimce ni lafazin sa yazo arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadil mu'allaqa bil arshi tasrahu min al jannati haythu sha'at ina fata an fahimta to kaga wannan ya nuna cewa ashe su suna da rayuwa wanda mu ba mu san wannan rayuwa ba kuma alqur'ani ya tabbatar da wannan وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أبن دي التبتد منذ صلى الله عليه وسلم من أنه لا يسلم عليه أحد باب وند ذي مس سلم إلا رد الله عليه روحه فاتي ألا يامدو مس روح انسا حتى يرد عليه السلام حتى يامد مش سلم وأن الله كما الله سبحانه وتعالى وكل ملائكة يبلغون سلام أمته أكو ملائكة الله يوكل تاود أن تسكي إسر مس ساقون سلم الأمة سا فإن تلك الحياة أيضا وأن الرأيوة لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا mutanen duniya ba su san hakikanin wannan rayuwa ba li annaha thabitatun lahu sallallahu alaihi wasallam domin ta tabbata gare shi ma anna ruhahul karima tare da cewa ruhin sa fi a'lal illiyin yana can cikin al'illiyina almadaukakiya ma ar-rafiqil a'la tare da ar-rafiqil a'la an gane ko fauqa arwahish shuhada sana can gaban ko saman ko bisan rayukan waɗanda suka yi shaida kinan can al'illiyin can sama 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 inda aljanna take wajen gaban wato abin nan sama ta bakwai inda al'arshi take to can sama can da rayuwarsa take fa ta'alluqu hadhihi ar-ruhu at-tahira ta'allaka rayuwa wannan rayuwa mai tsarki ta manzo sallallahu alaihi wasallam allati wadda hiya fi a'la al-illiyina tana can a cikin saman illiyina tunda ita ce madaukakiya bi hadha al-badni ash-sharif ace tana da alaka kuma da jikin annabi al-harina cikin kasa sallallahu alaihi wasallam alladhi la ta'kuluhu al-ard wanda kuma wato kasa bata cin jikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko bal ma dukkan annabawa zai zo a cikin hadisi cewa kasa ba za ta ci abin nan jikin su ba yace ya'lamu Allah haqiqatahu Allah shi ya san haqiqaninta wala ya'lamu al-khalq mutane ba su san da wannan ba kama qala fi jinsi dhalik kama yadda Allah ya faɗa a cikin jinsin su masu shaida walakin la tash'urun sai dai ku buku sani ba ba ku da sani akan wannan rayuwa shi yasa idan aka ce abin ga tsuntsaye suna ma Allah tasbihi kaka ce a'a kai baka yarda ba kaza 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 a'a ana nufin kawai suna biyayya ga Allah a'a Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum ba ku fahimta wannan kai ko ka yi tseka ce duli sai ka fassara ka yi tawili Allah ya ce maka baka sani ba dan me zaka ce a'a kai ka sani ba tasbihi na suka yi ba biyayya ta suka yi ga Allah malam yace walau kanatil hayatu allati ya'rifuha ahli ad-dunya da ta kasance irin rayuwar duniya ce wanda mutane suka sani lama qala as-siddiq radiyallahu an da abubakar siddiq bai ce ba innahu sallallahu alaihi wasallam mata manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ina fata an fahimci ni kinan ku baka he abubakar sanin wato addini ba balle kace a kuskure ne da yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu kuma allah ya ce innaka mayyitun zaka mutu kuma kace annabi ba zai mutu ba wala ma jaza dafnuhu kuma inda bai mutu ba to da jikin nashi me yasa za sahabbai za su yi masa kabari su turbude shi wala nusiba khalifatun ghayruhu kuma ya za'i a ce akwai khalifa sa in ba ya mutu ba wala qutila usman da ba aka kashe sayyidina usman ba an gane ko nan da yana dufin cewa ba a kashe shi ba ba yana dufin inda Allah bai kaddara mishi a kashe shi ba zai kashe ba a'a su waɗanda suka kashe shi sun kashe shi ne a matsayin khalifa dan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai mutu ba da ba za a ma dora Usmanu ba balle a ce shine khalifa balle a ce waɗansu sun zo sun kashe khalifan musulmi shine abinda malam yake son ya ce wala ikhtalafa ashabuhu da kuma sahabbansa ba su yi sabani ba an gane ko akan wanda zai zamanto khalifa bayan sa ko shi manzo sallallahu alaihi wasallam mallan yake nufi anan ko abubakar din ko ko shi usman kin wala jara ala aisha ta majara da kuma ummul mu'minin aisha bata fita ba tunda in an ci manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana nan ya za'i ma su samu sabani da ita da wani sahabi aliyu ko ko waninsa wala sa'aluhu anil ahkam allati ikhtalafu fiha ba'dahu da sahabbai sun tambaye manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato abin nan fatawoyi na hukumce-hukumce da suka yi sabani bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam in yana da rai da ba ya mutu bane da ba za su yi sabani ba sai su koma zuwa gare shi su tambaye shi kal auli kamar mas'ala ta auli a cikin rabon gado wanda malamai sun santa wa mirathul jaddi wal ikhwa da kuma gado na aljadd kaka wal ikhwa da yan uwa wanda suka yi sabani sahabbai wa nahwi zalika da irin waɗannan mas'aloli da sahabbai suka yi sabani da yana da rai da sun koma da yana da rai da wahayi ya ci gaba da sabka za a faɗa mutane yadda za su yi kaga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba irin wannan mutuwa ta jiki akwai rudu a cikin wannan al'amari Allah ya yi muna mai kyau to wa idza sarraha alquran bi anna ash-shuhada'a ahya idan qur'ani ya tabbatar da cewa waɗanda suka yi shahada suna nan raye fi qawlihi ta'ala bal ahya'un suna da rai وصرح بان هذه الحياه لا يعرف حقيقتها اهل الدنيا دو كما القران يا بينا ان جما لم يصرح يا كرروتس cewa babu wanda yasan hakikanin wannan daga cikin mutanen duniya bi qawlihi walakin la tash'urun sai dai buku sani ba buku san hakikanin wannan rayuwa ba wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kuma cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam athbata hayatahu fil qabri ya tabbata ko ya tabbatar da rayuwarsa a cikin kabari bi haythu yasma'u as-salam yana jin sallama wa yarudduhu yana mayar da sallama wa ashabuhu alladhina dafanuhu da waɗanda su ko sahabban da suka turbude shi la yash'uru hawasuhum bi tilka al-haya amma hawasuhum gaban su da suke kai ji da sani ga dan adam shine ido suna kai sani ta fuskar gani hanci shakar iska yana kai sani kunnai suna kai sani ta fuskar ji wato baki yana abin nan magana ya kai sani zuwa ga wata gaba sannan kuma fata tana kai wato sani kidan waɗannan hanyoyin guda biyar ba sa jin rayuwar dan adam arafna annaha hayatun la yaqiluha ahlud dunya aidan zamu gane cewa ita ma rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutanen duniya ba su fahimtar ta wa mimma yuqarribu hadha lidhihni abinda zai kusantar da wannan ga hankalin dan adam ko kwakwalwa hayatun na'imi rayuwar mutumin da yake a bacci fa innahu yukhalifu alhayy fi jami'i tasarrufat yana saba ma wanda yake mai rai cikin kowane irin tasarrufi da al'amurra mutumin da ya bacci a raye yake amma ya saba maka ma annahu yudriku ar-ru'ya tare da cewa yana yin mafalki wa yaqilu al-ma'ani yana fahimtar abinda waɗannan abubuwan da suka kumsa a cikin bacci ko sashi daga cikin su wallahu ta'ala a'lam mallan yace Allah shine mafi sani ba wai mallan ya nuna cewa ba a'a da Allah ya ce walakin la tash'uruna ba fahimci ma'ana ba amma ko ka gane ma'ana baka kai Allah subhanahu wa ta'ala sani ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci a maida mishi sani ko da an san wani abu wannan ladabi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kinan wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan wa dhkur rabbaka idha nasit wa qul asa an yahdi illa an yasha Allah wa dhkur rabbaka idha nasit wa qul asa an yahdi yani rabbi li aqrabi min hadha rashada wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9 qul illahu a'lamu bima labithu bayan an bada labari akan ra'ayin da wadansu malamai suka tafi cewa nan an bada Allah ne ya bada labari ba labarin ahlul kitabim ne suka faɗi shekarun sannan aka ce qul illahu a'lamu bima labithu kace Allah shine mafi sani amma wani sai kaga ya dauki kanshi shine karshen sani shi yasa ma malamai suke cewa in sun faɗi mas'ala ko da sun gane wani abu daga ciki sai su ce wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah domin in kai bacci abinda ka sani gaba ɗaya ba a san inda yake ba قال العلامة ابن القيم مالا يأتي ابن القيم يأتي رحمه الله تعالى الله يمس رحمه في كتابه في كتاب الروح للتافن سناء الروح أنغانيكو ما نصه غانس مالا يترو مغانا الدنسي شيسا أمانا تيتا إلمي إذا ما أنا يترو زفر إتو يترو معنا إذا النص اللي ما ذي أوكوتا ومعلوم بالضرورة ابن القيم يأتي معلوم سنين بالضرورة واندي كتبس با شكا أتكنشي أن جسده صلى الله عليه وسلم في الأرض جكم منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم يناتين كسا طري لني مطرا شر تأكيدنا كو مطرا أبند الله لني ياشي بكي نمبي بوشي با وقد سأله الصحابة صحابي سنتم بيش كيف تعرض صلاتنا عليك يا أكي بجرو مكد الصلاة دمكي مكا وقد أرمت الهاليكا كوما كمر واتو كارو ددجي تكين كسا واتو رميم شيني أبند يرو ددجي وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم دغنا aka samu arimta فقال سيدتي ان الله حرم على الارض الا يا حرمتا ما قسا ان تاكل اجساد الانبياء تجي جكن واتو انبابا kuma wasu daga cikin bayi ma wadanda Allah ya yarda da su asa ba ta cin naman su kinan nan sai ayi takhsisin cewa wadanda kaji an ce kasa za ta ci su kinan banda annabawa da kuma mutanen da Allah ya yarda ma Allah ya sanya mu daga cikin su ولو لم يكن جسده في ضريحه ان امنتي wadanda Allah ya yarda ma ma'ana yarda ta cewa Allah ba zai ci abin nan ba don mutane da dama kasa za ta ci jikin su amma kuma Allah ya yarda da su amma wadanda Allah ya so ba za ta ci ba kenan ya yarda da su yarda babba muna da fatan Allah ya sanya mu daga cikin su ولو لم يكن جسده في ضريحه da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama to a cikin kabarin sa ba shine darih lama ajaba bi hadha aljawab da bai basa wannan ba yace harrama alal ard Allah ya haramta ma kasa an taakula ajsad alanbiya ta ci jikin annabawa kinan wannan ya nuna cewa jikin annabawa yana cikin kasa shine abinda malam yake cewa wa qad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da muka faɗa imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad da imamu abu dauda da imamu an-nasa'i da imamu ibnu maja wato hadisi na aus bin aus dai daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cewa kasa ba za ta ji kin annabawa ba wa qad sahha anhu kuma ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Allah cewa Allah wakkala bi qabrihi Allah ya wakilta a kabarin sa mala'ikatan mala'iku yuballighuna an ummatihi salam suna isar da sallamar sa wannan hadisi imamu al-bukhari ya fitar da shi a cikin at-tarikh al-kabir wanda yake ta'aliki ne kuma galibi an ce abinda imamu al-bukhari ya ta'aliki wato yana zamantowa ingantacce an gane ko sannan kuma daga ciki imamu al-bazzar ya fitar da shi daga cikin malaman hadisi sannan kuma imamu at-tusi a cikin mukhtasar al-ahkam ya kawo shi imamu al-uqayli ya kawo shi a cikin ad-du'afa an gane ko ya anci ya kawo shi a cikin addu'afa ba shike nuna cewa ba hadisin ya abin ga tana yiwa fuskar da shi malam ya kawo zai iya zaman to akwai fuska wanda hadisin ya zaman to da'ifi amma kuma an bi wadansu hanyoyi ya inganta sannan kuma Imam Abul Qasim Al-Asfahani a cikin at-targhib wa at-tarhib ya kawo wannan hadisi wato daga hadisin Ammar bin Yasir wanda ya kawo shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta da kuma wannan hadisi a cikin sitatus sahiha an gane ko hadisin yana cewa Ammar ya ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna Allah a'tani malakan Allah ya bani mala'iku ko wato malakan mala'iku ko mala'iki nan nakira in ta zamanto wato abin nan tana iya zamantowa litta'zim girmama wannan mala'ikin koko nakira tana iya zamantowa wato littakfir ta nuna abin yana da yawa na fata an fahimce ni kenan tana yawa su zamanto mala'iku ake nufi ko kuma mala'iki mai daraja mai kima yaqumu ala qabri wanda zai tsayo akan kabari na idza ana mittu idan nan mutu fala yusalli alayya abdun babu wani bawa wanda zai yin salati gare ni illa qala sai wannan mala'ikin ya ce ya muhammad ya kai muhammad fulan ibn fulanin fulanun dan fulan yusalli alayka yana maka salati yusammihi bismihi zai fadi sunansa wasmi abihi da sunan babansa fa yusalli Allahu alayhi makanaha Allah zai ma wannan bawa salati wato a matsayin wannan salati da yamini asharan wato zai mishi salati goma to kaga wannan ya nuna cewa kenan rayuwa wannan ta barzakhu ba za mu iya fahimta hakikanta ba kafin lokaci ya muna halinsa shine cewa akwai mas'alar da ya kamata mu kawo a karkashin wannan aya a gurguje shine masu inkarin mas'ala ta azabar kabari a cikin alqur'ani suna son su inkaranta da cikin hadisai to za mu fara da alqur'ani idan muka kawo ta sai mu kawo hadisai a gurguje in yaso sai mu tsaida wato wannan darasin namu kafin mu shiga wato darasi na gaba in Allah ba mu iko shine cewa na farko akwai ayoyin da suke nuna cewa akwai azabar kabari kai tsaye a cikin alqur'ani kafirai Allah subhanahu wataala ya faɗa idan mala'iku suka zo diban rayuwarsu za su ce akhriju anfusakum ku fitar da rayuwarku ku ko kawo su wannan wani nau'i na azaba sai Allah ce al-yawma tujzauna azabal huni a yau za mu yi muku azaba na walakanci kaga kenan ranar da suka mutu daga ran nan za su shiga cikin azabar kabari an kira ta azabar kabari ba dole ba sai an samu tun cikin kabari a'a saboda da yawan mutane ana son cikin kabari wani ma zai zamanto a'a jikin sa kona shi aka yi wani zai zamanto a'a cikin akwati za a bar shi wani kuma jikin shi zai zamanto an danya yashi yayi shekaru aru aru to wannan ba shikinu ba a yi mishi azabar kabari ba fir'auna yanzu ana nan daga mishi azaba Allah ya faɗi annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya duk har ɗan qur'ani sun yarda da wannan cewa mutanen fir'auna ana bijiro da su daga wuta ghuduwan wa 'ashiya safiya da marece wa yawma taqumu as-sa'atu ranar da za ta tsayu Allah zai ce adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab asanya mutanen fir'auna a cikin azaba mafi tsanani jikin fir'auna yana misra dan Allah ya ce zai tsiratar da shi fal yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya kuma yanzu idan aka je a jikin fir'auna ba za ka je ka iske jikin fir'auna yana da wani zafi ba ko wani abu dan ka gane azaba irin wannan ta kabari azaba ce wanda take gaibiya kuma ba ka bude kabarin kafiri ka zo ka iske wani zafi ko wani abu dan haka yana da kyau mutane su fahimci wannan sanan daga cikin abubuwan da suke nuna cewa akwai wannan azaba akwai ayoyin da wadansu malamai suka fahimci da hujja da su sai hujja ta zamanto mai rauni sai ga iske wani dan qur'ani ne ya dauki wadannan hujjojin masu rauni dan shirar diga malamai shine qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabi al-qubur wato su mutane wannan aya tana cikin suratul mumtahana Allah ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku dan da kuka yi imani la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kada ku jibinci mutane waɗanda Allah ya hushi da su kad ya isu min al-akhirati ranar tashin al-qiyama za su yanke kamna kama ya isal kuffaru min ashabil qubur kama yadda kafirai suka yanke kauna daga mutanen dake cikin kabari kaga wannan aya ba ta nuna akwai azabar kabari wal istidlali ne na malamai sannan akwai aya da suke kafa hujja da ita cikin suratul sajada wala nudhiqannahum min al-azabil adna dun al-azabil akbar la'allahum yarji'un za mu dandana musu azaba ta kusa kafin azaba ta gaba to ne in mun dauki lahira ake nufi kinan azabar kabari ita ce ta kusa sai azaba ta gaba koko a'a in mun dauki azaba ta duniya ta kashe-kashe da yaki da matsalolin duniya da ko yakin Badr da misali in kafirin Makka ake zance kenan kafin akai ga azaba ta lahira za a yi musu azaba ta duniya kaga wannan ba sarihi bane ga azabar lahira ake nufi amma malamai suke cewa tunda an ce za a yi mutanen fir'auna azaba to za a yi kiyasin cewa abin da yasa aka yi fir'auna azaba da shi da mutanen sa kafirci kenan dukkan waɗannan mutane ko da ba a faɗe su duka gaba ɗaya ba to lalle tabbas za a yi musu azaba domin kiyasi za a yi sannan kuma za a yi kiyasin tunda an ce su muminai suna da taso rayuwa to kafirran ma su ma tana da sunar taso rayuwa domin babu wanda ya mutu to sai kafa hujja da suke yi shubhar da suke kawowa sai su ce wai ai an ce in an tayar da su za su ce man ba asana min marqadina hadha ai su kafirai sun tashi za su ce waye fitar da mu waye tayar da mu daga baccin mu a'a Al-Qur'ani ya faɗa idan aka yi busa ta farko wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Idan aka yi busa ta farko kowa zai mutu har cikin wanda ke cikin sammai da ke cikin kasai kenan ya nuna cewa wanda ke cikin kabari thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna kenan bayan an yi wannan busa kowa ya mutu to za a dan dauke sannan ayi busa kowa ya tashi lokacin da za su cewa man ba asala min marqadina hada daga cikin hadisan da suke nuna akwai azabar kabari lokacin da aka yi yakin badar hadisi na Abdullah ibn Umar yana cikin sahihul bukhari lokacin da aka kada sunadidu quraish manyan kafirin quraish a cikin kabari fi qalibi badrin a cikin rijiya ta badar shine ake nuhi da qalib sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kiran waɗannan mutanen an gane ko yana kiran su wane da wane da wane da wane sai ake tayi mishi atad'u amwatan yanzu zaka kira matattu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma antum bi asma'a minhum walakin la yujibun buku fi sujiba sai dai ba za su iya maido mini ba kaga ya nuna cewa waɗannan kafiran suna rayi to idan ka duba ƴan qur'ani yuna da mu'tazila da sun kai tasiri da wannan aqida tunda mafi yawancin ƴan qur'ani da sun tasirin tunda mu'tazila sai su ce babu azabar kabari suna karyatar da hadisi mutawatirai kafirai kuma waɗanda su da ma busu imani da lahira ba na can wancan lokaci da kafiran wannan zamani suna tallata irin waɗannan aqidodi saboda a kafirce ma lahira ko a kafirce ma wani sashi na lahira inda muskilar take muskila ce guda biyu mutun na son shi yi kiyasin duniya da lahira alhari rayuwar duniya daban rayuwar lahira daban yana da kyau kai hattara da kanka sannan abu na biyu sun tasirantu da jiki saboda su jiki suke gani amma imanin su dama imani da gaibi shine abu na farko wanda yake bambanta mumini da kafiri kuma imanin kai karfi a cikin gaibi da abinda Allah ya faɗa shike saka zaman to mai cikakken imani su ko sun tasirantu da abinda ake gani ga duniya sai su zo suna lissafa jiki da duniya su yi kiyasin su akan abinda ba a gani ko lahira wannan shine kuskuren mu'tazila da su waɗannan kafirran shi saka kafirai suke cewa in mun ka mutu mun ka rudduge muka zama kasa ya za a yi a tayar da mu kaga suna son su auna girman wato ƙarfin ubangiji da irin ƙarfin dan adam ko ko duk abinda hankalin su bai fahimta ba to babu shi alhali yadda ido suke da iyaka haka ganin ka yana da iyaka hankalin ka yana da iyaka akwai inda abin da yafi karfin hankalinka ka sallama ma Allah tunda ya bada labari ka sallama ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisansa ingantattu a cikin abin da sunka bada labari to ƴan uwa shine abin da zan iya cewa akan wannan aya insha Allah ta'ala sai a darasin mu na gaba in Allah ya so zamu zo mu cika bayani akan karkashin wannan aya sannan mu ci gaba da sauran bayanai abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.